Har yanzu dai ana jira tsammanin abin da zai iya faruwa a takaddamar da ke tsakanin sojojin da suka jiyo mulki a jamhuriyar Niger da kuma kungiyar ECOWAS da yake wannan Alhamis ce kungiyar ke batun daukar mataki na gaba bayan karewar wa'adin farko da ta bayar na amayar da mulki ga farar hula da aka hambarar. To sai dai har yanzu alamuna nuna cewa jama'a daga Najeriya wanda shugabanta ke jagoranta kungiyar ta ECOWAS har ma da mutanen Niger da wasu kasashe suna ci gaba da nuna adawa da yin amfani da karfin soji wajen kawar da sojojin da suka yi jiyo mulkin.
Bamu yarda a kai hari Niger ba. Su ɗan uwanmu ne. Tsakaninmu da su Hassan da Hussein ne.
Waɗannan wakilai ne na mabiya aƙidar Shia a Najeriya suka taru a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya suna nuna adawa ga ɗaukar matakin soji a jamhuriyar Niger. Jagoran masu adawar mai nasara Ibrahim Sokoto ya ce suna nuna ƙin amincewa a kai yaƙi a jamhuriyar Niger ne saboda Niger da Najeriya tamkar Hassan ne da Husseini kuma idan aka fara yaƙin a ƙarshe akan talaka ne musibar za ta ƙare.
Ba su masu ikon abin zai shafuwa ba, talaka ne abin zai shafuwa. Tun daga abin ka faruwa Sudan yanzu, in ka diba dukkanin abin da ka faruwa talaka ne ya shafuwa. To kuma dole mu yi kishin al'ummarmu, dole mu yi kishin ƙabilarmu, kuma dole mu yi kishin addininmu.
Mabiya ƙidar ta Shia dai sun ce suna mamaki duk da matsalar tattalin arziki da ƙasashen Afirka ke fuskanta, kungiyar ta ECOWAS na yunkurin hallaka makudan kuɗaɗe wajen ƙaddamar da yaƙi da jamhuriyar Niger.
Sannan bancin haka nan duk yaƙin Najeriya da shi za ta hasara arzikinta. Ga yanayin da muke ciki, ita ce za a bar mutum da yanzu duk taron su a kare sojojinsu gaba ɗaya, ba su yawan sojojin Najeriya. Kaga sojojinmu za a kashewa, arzikin ƙasarmu za a kashewa. Al'umma mu za a matsatsuwa, su waɗancan ayyadu sun kace ba ƙa'ida na su kawo komi da komi ba, saboda haka da an fara yaƙi suna iya wacewa.
Ko a can baya dai wasu ƙungiyoyi taɗaɗɗikun jama'a sun yi ta nuna adawa da matakin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka na amfani da soji a ƙasar Niger, abin da suke cewa ba shi ne mafita ba.
Sunana Alhaji Aliyu Moroko. To gaskiya muna kira ga mahukuntan Niger da Najeriya da don Allah su bi hanyoyi na sulhunta kansu ga wannan matsalar. Saboda mu tsakanin Niger da Najeriya kusan dai an zama abu guda, ga holdewa ta aurecewa da ta kasuwanci duk ta shiga cikin tsakaninmu da su, kaga kenan duk wani tashin hankalin da zai taso ba za mu buƙaci shi ba.
Sunana Alhaji Abubakar Jamil Illela. Wannan jidali ba ma fatan ya faru, domin idan ya faru zai cutar da al'ummarmu na fiye da sauran wurare. Saboda haka wannan abin da ake tunani ba mu fata ne, kuma ba mu fatan shi faru. Muna fatan Ubangiji su kankansu da suka cikin wannan tashin hankalin, Allah ya kawo musu sauki, Allah shi kawo musu dauki akan wannan al'amarin.
Yanzu dai mataki na gaba na kungiyar ta ECOWAS shi zai nuna ko ta saurara tare da karɓar kiraye-kirayen jama'a ko akasin haka. Tuni dai da jami'an soji na kungiyar ta ECOWAS suka ce suna cikin shirin ko ta kwana domin zartar da umarnin da kungiyar za ta bayar, yayin da su kuma jami'an gwamnatin soji na jamhuriyar Niger suka himmatu wajen sha'anin tafiyar da mulkin kasar, abin da ke nuna ba su da niyyar karɓar buƙatar ta ECOWAS. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.